Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Niya da kuma tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta akodiyoshi aka so hakan a tashar internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis 11 ga watan Oktoba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da abokin aiki na Aliyu Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirin a yanzu. Da farko ga kanin labarai.
To Yusuf, shugaban Amurka Donald Trump ya tura mutane zuwa kasar Turkiya su je su binciko abin da ya faru ga wani dan jarida Balayabi amma ba Amurki. Sannan wasa sabon girgizar kasa ta sake auka a Indonesia, ba da bayan haka matsi ya tilasta Pakistan ta je tana kokusa kofar IMF domin neman tallafi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirye-shiryen namu na yau muna dauke da rahoto akan faduwar darajar naira da dalilin da yasa hakan.
A nan tsakanin yan siyasu akwai daloli miliyoyi wanda yake suka boyayyu, an fitar da su, an canja.
Rundunar sojojin Najeriya tare da haɗin gwiwar na ƙasar Chadi sun samu damar murƙushe 'yan ƙungiyar Boko Haram.
Kullun cewa ake an kashe 'yan Boko Haram, kullun cewa an kashe in daga ina suke fitowa su Boko Haram din. In za sake jiki a san cewa an yi mu san cewa suna gefe gada guda ne ko suna gefe.
Muna kuma dauke da rahoto daga Majalisar Dokokin Najeriya akan kuɗin zaɓe. Dangane da haka, Madina Dauda ta haɗa mana rahoto. Daga bisani kuma muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jinya duniyar ta wuni.
Kujama muna fatar ku ne lafiya. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce yanzu haka wasu jami'an ƙasar tashi suna ƙasar Turkiya. Suna can suna kokarin su gano ko me ya faru ga wani hamshaken dan jarida ba Amurka, wato Jamal Khashoggi, wanda ganin ƙarshen da aka yi masa shine lokacin da ya shiga karamin ofishin jakadancin Saudi Arabia wanda yake can birnin Istanbul, kuma daga lokacin ba sake jin duliyarsa ba. Talib ya ce an ga mutumin ne ya shiga ginin nan, to amma ba ga fitowarsa ba, saboda haka wannan kenan yana nuna alamar kamar ba doron ƙasa kenan. Hukumomin ƙasar Turkiya dai sun yi imanin cewa Khashoggi, wanda gogaggen ɗan jarida ne da ke yawan rubuta jaridar Washington Post sharhi, kuma ya yi ƙaurin suna wajen yawan sukar lamirin yarimar Saudiya Muhammad Salman, ya rasa ransa ne a tunanin su mutanen Turkiya ɗin ne a hannun wasu mutane 15 da gwamnatin Saudiya ta turo musamman zuwa nan Istanbul domin su ga bayansa, sauran da su hukumomin na Saudiya suka bayyana da cewa baya ma da hujja ko ɗas. A wani rahoton da ta buga a baya-bayan nan, jaridar ta Washington Post ta ce wasu bayanai da su hukumomin leƙen asirai na Amurka suka cafko sun nuna shirin da shi yarimar Salman ɗin ya yi na sa ajiya a kama ɗan jaridar a saka shi jirgin sama a maido shi Saudi Arabia a tsare shi. Mutane uku sun hallaka a sanadin wata sabon girgizar ƙasar da ta auka wa ƙasar Indonesia, abin da yake ƙara munana halin da ƙasar daman take ciki tun bayan mawuyacin halin da mutanen wannan ƙasa suka shiga kwanan baya sanadin irin wannan girgizar da ta same su. Dukkan mace-macen mutanen uku na baya-bayan dai sun faru ne a tsibirin Java, inda wasu wato ita wannan sabon girgizar din mai ƙarfin maki 6 a ma'aunin su girgizon ƙasa din ta rugurguza tarin gidajen mutane. Sannan kuma sifar ta tilastawa dubban mutane masu ziyara da suka cika tsibirin domin halartar tarukan asusun badarance na duniya na IMF da ake yi a can su fice daga ɗakunansu na otal-otal ba shiri domin abin da suke gani yana faruwa zagaye da su. Sai dai zuwa yanzu ba wasu rahotanni dangane da ɓarnar da ta yi wato a tsibirin Bali. Duk wannan fitina faruwa ne yayin da ma'aikatan ba da agaji suke can suna ci gaba da neman sauran gawawwakin da suka rage a tsibirin Sulawesi, inda mummunan girgizar kasa tare da malalar ruwan teku wato tsunami na watan jiya saka halaka mutane fiye da 2000. To halin yanzu kuma babba asusun badarance na duniya na IMF ya ce karshenta dai Pakistan ta nemi shi agaza mata da tallafi domin fitar da kasar daga cikin mummunan tabarbarewar tattalin arzikin kasar da ta samu kanta a ciki. Ministan kudi na Pakistan Asad Umar ya mika takardar bukatar tallafin ga shugaban ko kuma shugabar asusun badarance ta IMF wato Christine Lagarde a tsibirin Bali, yanda kamar da muka ce can ne ake gudanar da taron babban bankin duniya da IMF a yanzu. To bayan da ta karbi bukatar ne Lagarde ta bada sanarwar cewa nan ba da dadewa ba asusun nata na IMF zai aika wakilansa su je can birnin Islamabad domin su gana da shugabannin Pakistan don a tattauna a san yadda za a sarrafa wannan bukatar tasu. To sai dai duk bayanan da aka bada ya zuwa yanzu daga bangarorin da abin ya shafa ba su fahimci ainihin yawan kuɗin da Pakistan ɗin take nema daga wurin IMF ɗin ba. To muna ba ku labaran daga Washington a sashen Hausar murya Amurka. Ayar musu yan sama jannati da ke cikin wani kubun kasar Rasha na Soyuz sun dawo bisa doron duniya lami lafiya ba matsalar da suka fuskanta a yunkurin da suka yi na siyasa kan tashar nan ta sararin samaniya ta kasa da kasa da ke can sama. Hukumar sufurin sararin sama ta Amurka wato NASA ta ce kubun ya fuskanci kalubale ne a karfin injinansa na iya cirawa zuwa cikin sarari bayan tashinsa daga wata tashar tashin jirage irinsa da ke Baikonur wani wuri da ke cikin kasar Kazakhstan. To a ƙarshe yan sandan Tanzania sun ce wasu mutane sun sace wani matashi a tajiri mai masifar kuɗi da ake cewa a da Afirka ma ba wani matashi da ya kai shi kuɗi. Shi wannan tajirin mai suna Muhammad Dauji dan shekaru 43 da haihuwa a yau da safe ne wasu ƴan bindiga su biyu suka yi awon gaba da shi a birnin Dar es Salaam yana dab da shiga wata otal domin motsa jiki a cewar babban sufurin ƴan sandan Tanzania din Lazaro Mambusasa wanda ya ce ƴan bindiga sun yi harbi a cikin iska kafin su zaga ƙeyar shi a tajirin zuwa cikin wata mota kana sarci da shi. Sufeta yansan da ya ce za ka suna farautar wasu turawa biyu jajayen fata da ake jin ba za su rasa hannu a cikin wannan ta'asa ba. Shi dai wannan matashin mai kuɗin Dauji shi ne yake da rukunan kamfanin nan da ake kira MTR Group wanda ke da rassa ƙasashe kamar 10 na duniya kuma yake dumu-dumu cikin harkokin da suka shafi ayyukan gona da inshora da sufuri da kayan shimaka. A shekarar 2016 ne mujallar nan ta attajire ta Forbes ta bayyana Dauji da cewa dukiyar da ya mallaka ba za ta kasa ta dala Amurka akalla miliyan 1,500 ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To a bangaren rahotanni kuwa faduwar darajar naira ta jawo babbar koma baya ba ma kadai ga Najeriya ba har ma da sauran kasashe makota wanda hada-hadar na iya shafar tattalin arzikin kasa. Hassan Maina Kaina ya hada mana rahoto dangane da wannan matsalar.
A nan Abuja jiya an canza dalar Amurka daya akan naira 359 maimakon naira 358 da ake saida ta a kasuwar Bayan Fage, al'amarin da ke nuna faduwar darajar naira da kimanin kobo 50. Na tambayi wani masanin tattalin arziki Abubakar Aliyu ko me yake jin ya janyo faduwar darajar naira.
Idan ka duba halin da ake ciki kwanan nan a nan tsakanin ƴan siyasu akwai daloli miliyoyi wanda yake suka boyayyu an fitar da su an canja, saboda haka shi yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa ta pressure akan naira.
To ko su ƴan canjin akan me suke ta'allaka faɗuwar darajar naira a halin yanzu? Alhaji Aminu wani ɗan canjin kuɗi ne a kasuwar Bayan Fage ta Zamfo da ke nan Abuja.
Yanayi ne kawai na yanayin neman kayan da ake kuma yanayin yadda take shigowa, saboda yadda take shigowa ya ɗan bambanta da dai akwai gyare-gyare a ɓangaren Najeriya a yankin Kaluba. Ba kowane kuɗi za a barka ka shigo da shi daga ƙasar waje ba. Idan ya zama na an zo shigo da kuɗi wanda ba bisa ka'ida ba, ba za a barka a dokar Najeriya ka shigo da shi. To shi ne yasa yanzu abin ya zama na buƙatar kayan ya ɗan haura yawan shigowa.
Wani masanin tattalin arzikin Malam Yusheu Aliyu shi ma na ganin cewar hada-hadar siyasa a baya-bayan nan na ɗaya daga cikin dalilan da suka haddasa faɗuwar darajar nairar.
To abin da ya kawo wannan depreciation akwai abubuwa da ya shafi siyasan ƙasa musamman kuma a yanayin uncertainty na
na zaben da aka yi na PDP da kuma abubuwan da ke faruwa a APC wannan ya kawo faduwar ta a cikin kasuwa saboda bukatuwar ta da ya karu sosai gaske bukatuwar dala
to ko yanzu menene abin yi har ila yau ga Abubakar Ali
dole gwamnati ta tashi ta yi wasu hanyoyin da yake za a samu hanyar shigo da dala daga waje kuma mu rage dogaro da kasashen waje kan abubuwan da muke amfani da shi na yau da kullum
AGN Naira ta dan samu kanta inda ta dan farfado da kimanin kobo 34 Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Wakai da Hassan Maina Kaina Hukumar rundunar sojojin Nigeria ta bada sanarwar cewa ta samu damar murkushe ƴan kungiyar Boko Haram Wakilin mu Haruna Dauda Biyu ya aika mana da ƙarin bayani
Jami'an sojan Najeriya da harin gwiwar sojojin Chadi sun ce sun halaka ayan kungiyar Boko Haram 124 a wani hari da suka kai wa ayan kungiyar Boko Haram din a wurare daban-daban wannan sanarwa dai ya fure ta hannun sojan Najeriya da kuma sai ake ta hanyar sadarwar nan na Twitter dake bayanin cewa wasu ayan kungiyar Boko Haram 76 sun gamu da ajalin su lokacin da suke kokarin kai hari kan wani sansanonin soja da ake kira Metale kusa da garin Kangarwa dake arewacin Bondo wanda dukkanin su suka gamu da ajalin su sanarwar ta kara da cewa aje ne mai rundunar sojan kasar Chadi suka halaka wasu ƴan kungiyar Boko Haram din 48 a cewar sanarwar rundunar sojan na bataliya 157 sun samu nasara akan ƴan ta'addan da suka yi kokarin kai masu farmaki a sansanonin su yace rundunar sojan ta kuma ta watsa wasu ƴan kungiyar Boko Haram din 76 sai dai abin takaici shine rundunar sojan ta rasa wasu jami'an ta guda 7 wasu kuma guda 16 sun samu raunuka wanda tuni babban hafsan sojan kasa na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Baratai ya jantawa iyalan da suka rasa rayukan nasu ya kuma yi alƙawarin taimakawa iyalan su da kuma yi wa waɗanda suka samu raunuka magani sanarwar har ila yau ya ƙara da cewa sojojin kasar Chari guda 8 sun rasa rayukan su da kuma wasu ƴan kungiyar Boko Haram din guda 48 da su ma suka gamu da ajalin su sakamakon wannan arangama yayin da wasu jami'an soja guda 11 suka samu raunuka daga bangaren sojojin kasar Chadin wannan hare-hare na ƴan kungiyar Boko Haram ne na ci gaba da tada hankulan jama'a musamman ma mazauna yankunan yankin tafkin Chadi ko ya al'umma jihar Borno ke ji ne game da irin wannan nasara da rundunar sojojin Najeriya take cewa ta samu
yanzu dai ana cewa lafiya ta isu dai ta kai gari amma gaskiya mutanen ƙauyen kan babu lafiya kullun cewa ake an kashe ƴan Boko Haram kullun cewa an kashe in daga ina suke fitowa su Boko Haram din in za suke jiki a suke jiki a san cewa an yi mu san cewa suna gefe gada guda ne ko suna gefe guda
in har za a kashe dari da wani abu da memeyan nan muna da tabbacin Boko Haram zai zo karshe amma wani lokaci sai ka ga an ce an kashe kaza sai ka zo ka gunka kuma har yanzu a wajen inda ake tsammani an gama da su din sai ka ga wani hari kuma mai karfi sai ka yi mamaki wani lokaci ya aka yi kuma har an sake samu wayannan ƴan tare kayan baya su kai har ya irin wannan wajajen to shine babban matsalan da shi mutumin Borno yake fama da shi
eh to a gaskiya mun ji dadi da suke kai waɗannan harare suna cimma waɗannan ƴan ta'adda amma kuma abin bakin ciki a wani lokacin akan samu sojoji su suna ko su ƴan ta'addan su kashe su ko kuma su ji musu cewa wanda yake gaskiya ba mu jin dadi amma a gaskiyan zance sojan Najeriya suna kokari muna yaba musu na ƙara musu ƙarfi.
A gaskiya mun ji dadi cin gaban da sojojin Najeriya suka ci a hannun ƴan Boko Haram. Dan yanzu ya nuna cewa aikin nasu na kore ne. Kuma wannan yakin suna ce mana sun riga sun gama da ƴan Boko Haram amma muna mamaki har yanzu ana ta samu har ya samu har 100 atake. To mun addu'a mu Allah ya kawo wannan abin a ƙarshe.
Wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayin su game da nasarar da jami'an sojan Najeriya suke cewa sun samu da haɗin gwiwar jami'an sojan ƙasar Chadi na halaka wasu yayin kungiyar Boko Haram a yankin tafkin Chadi Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a gaida Haruna Dauda Biyu masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington gundumar Columbia Yanzu agogon muna cewa karfe 11:14 na safe. To bayan dawowa da hutu da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi, majalisar ta mai da hankali wajen aiki tukuru don ganin an kawo ƙarshen wannan kai komo da ke tsakanin majalisar. Madina Dauda ta haɗa mana rahoto dangane da kasafin kudin hukumar zabe ta kasar.
A yau dai mun gama da na hukumar kaddamar da zabe, sannan kuma na sauran jami'an tsaron ana aiki akai, shi ma insha Allah muna ganin kamar sati mai zuwa za a gama da su.
Nawa ne kuka amince da kudin zaben?
Abinda suka nema biliyan 189. Sa'anan da aka dudduba an amince da biliyan 143.
Wato a bisa wannan bayani an samu ragi kenan?
An samu ragi kadan, amma abinda nake so in ce ya ragin da ma aka samu a wurare ne inda kaman ba a samu cikakken bayani akan bukatun ba, wayansu din kaman sun an maimaita ne. To in ba an samu cikakken bayani an warware shi ba, ma'ana kaman an bada kuɗi ne so biyu akan abu guda daya.
Kenan za ku ci gaba da gyara kenan har ku amince?
Za mu ci gaba da gyara har a amince da bukatun, kuma ina tabbatar akan cewa yanzu mun sa aiki ne a gaba ba fadan kanmu ko kuma wani abu nan ba. To insha Allah duk abin da ake bukata don a tabbatar cewa an yi aiki ma jama'a, wanda shine dalilin da aka zabe mu, shine za mu sa hankalin mu akai.
A ina za a samu waɗannan kuɗaɗe da ake bukata a yi amfani da su?
Ai dama yadda za a kaddamar da kasafin kuɗi na bana, an riga an bayyana cewa za a ciwo bashi ne daga kasuwan kuɗaɗe ta kasashen waje. Shi ɗin ma yanzu akwai a gabanmu bukatan da shugaban kasa ya nemi a bada approval na dola biliyan 2.8 na keje ko 7, kuma mun ga mun sa kwamiti da ya shafi wannan aikin su duba akai, kuma akan su dawo da report ɗinsu ranar Talata mai zuwa don a gama da wancan ma.
To a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin lafiya uwar jiki, wanda masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke, lalle kuwa sun yi gaskiya. Sunana Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya, musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma, domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su, da kuma hanyoyin da ya dace a bi domin ɗaukar matakan kariya. Kuma shirin yakan ilmantar ya kuma faɗakar da ku. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu tattauna ne akan cutar rawaya, wacce a turance ake kira da neonatal jaundice. Rawaya wata cuta ce da kan canza launin fatar jarirai da kuma idanunsu zuwa ruwan ɗorawa. Cutar rawaya ta zama gama gari ga kusan dukkan jarirai sabbin haihuwa. Akan samu cutar ne yayin da sinadarin bilirubin, wanda ke taimakawa wajen yaduwar jini, yayyawa fiye da kima. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Tahir, da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke birnin tarayya Abuja. Dakta, barka da warhaka.
Barka ka dai.
Ta likita, ko za ka yi min ƙarin bayani a kan ita wannan cuta ta neonatal jaundice?
To abin da ake nufi da neonatal, dan jariri wanda yake kwana 28 abin da ya kasa kenan zuwa wanda aka haifa a yau ko a yanzu. Jaundice kuma wani kala ne na ruwan ɗorawa da ake gani a ido, fata da su dasashi na jikin yaron. Kuma yana faruwa ne saboda wani sinadari da ake cewa bilirubin ya taru a cikin jinin yaron, sai ya ba da wannan kalar ruwan ɗorawa wanda shi ne ake gani a ido da kuma fata.
Na'am. To likita, menene alamomin wannan cuta banda wato canja kalar ido?
To alamar ta din kenan gaskiya magana, a duba kalar ido ko fata. Duk lokacin da aka ga wasu alamu, to sai idan ya kasance an samu matsala ta ciwon ya kai wani matsayi da ba a so, to shine a lokacin da za a fara ganin alamu. Misali idan ya ci karfin yaro za a ga yaro ya daina cin abinci, yana bacci fiye da kima, ko kuma ya fara jijjiga abin da ake cewa convulsion, ko bayan shi ya bankare yana kuka wanda kasancewar yana wannan kuka ne ba a hayyacin shi ba. To a wannan lokacin an riga an samu matsala ne daga jandis din kenan.
To likita, cutar wato tana daukar lokaci ne kafin ta bayyana ko kuma daga an haifi jariri take bayyana?
To mafi yawancin lokaci ba ta bayyana a ranar farko da aka haifi yaro. Dalili kuma shine lokacin da yaro yana cikin uwa ta jikin mahaifiya, jinin ake tace shi yadda wannan sinadari na bilirubin zai koma ta bangaren uwa, uwa za ta fitar da shi. Sai bayan an haifi yaro ne lokacin da babu wannan dama sai ya fara dan taruwa a jikin shi kafin ya bayyana. Saboda haka mafi yawanci ba a ganewa sai bayan kwanan farko da aka haifi yaro. Akan iya samun wanda suke da matsananciya ita wannan jandis din wanda za a iya ganewa a ranar farko, amma sai wanda take da matsananciyar gaske.
Na'am, to ita cutar jandis din kala-kala ne ko kuma duk guda ɗaya ce?
To kala-kala ce, a yadda za ta nuna a ido guda ɗaya ce, amma kala-kala ce. Kala za a ce kama kala guda biyu wadda likitoci za su iya bambanta wannan abinda ake cewa conjugated ko unconjugated. Wadda take lalata kwakwalwa, take kawo matsala, ita ce unconjugated. Ita kanta jandis din kuma zai iya yiwa akwai, saboda kashi kusan 60 zuwa 80 na jarirai da ake haifa suna samun wannan matsala. To akwai wadda ake cewa physiologic, wannan ba ta da matsala kuma ba za ta buƙaci magani ba, amma sai a asibiti sai wanda yake harkar shi ce tantance jandis nan shine zai iya cewa wannan ba ta buƙatar magani. Ha, akwai kuma wadda take buƙatar magani, kuma wadda take buƙatar maganin nan akwai abubuwa da yawa da suke kawo ta.
To kamar meye da meye suke kawo ita wannan da take buƙatar maganin?
To abubuwan da suke kawowa suna da yawan gaske, amma misali a bada misali a nan ƙasarmu Najeriya wanda yafi kawowa shine bambancin jini da ake samu tsakanin jariri da mahaifiya. Idan ya kasance uwa tana da nau'in jini da ake cewa O positive, ya kasance mahaifin yaron kuma yana da wani nau'in jini na daban ko A ko B, sai ya kasance jaririn yana da nau'in na uban, wannan jaririn zai iya samun matsalar jandis saboda jinin uwar zai kalle shi a matsayin baƙon haure. Idan ya kasance uwa tana da negative kuma blood, abinda ake cewa negative blood, wanda ake cewa rhesus negative, ya kasance shi kuma jaririn nan yana da positive wanda ya gado daga uba misali. To idan da can jini mai positive ya taba shiga bangaren uwar, to jinin uwar zai kawo wasu sinadarai wanda za su yaki jinin shi wannan jaririn, sai su gan shi kamar matsayin bakon haure. Tana daga cikin wanda yake da matsananciya wadda za a iya ganin ta a ranar. To waɗannan bambancin jini tsakanin jariri da mahaifiya yana daga cikin shi ne kusan abu na farko a nan ɓangaren ƙasarmu. Akwai sinadarai da ake samu a cikin jinin, musamman abin da ake cewa G6PD, wani sinadar a jini wanda idan babu shi yana iya kawo a samu jandis nan mai tsanani. Idan kwayoyin cuta suka shiga jikin jariri ko ya tun kafin a haife shi, ko kuma a lokacin haihuwa, ko kuma bayan haihuwa lokacin da ake kula da cibi, aka samu kwayoyin cuta suka shiga, su ma za su iya kawo wannan jandis. Akwai kuma sinadarai kamar irin su kamfo wanda ake sa a bandaki din nan, ko kuma a sa a kaya wanda ake koran kwari da shi, yana iya zama dalilin da yasa jariri zai samu jandis. Akwai kuma cututtuka daban-daban da suka shafi shi jariri wanda zai iya kasancewa ya zama dalilin kawo jandis din. Ko kuma jaririn da aka haifa bakwaini, su ma suna da matsalar jandis fiye da wanda aka haifa lokacin da haihuwa shi ta yi.
Wato bakwaini su suka fi hatsarin kamuwa da ita jandis kenan?
Eh, su suka fi hatsari. Hasali ma ana magana kusan kashi 80 daga cikin 100 na bakwaini suna samun cutar jandis.
To likita, cutar jandis tana da nasaba da irin abincin da uwa take ci, musamman wato lokacin da uwa take da juna biyu?
Gaskiya magana ba shi da alaka da abin da take ci. Akwai magunguna da idan uwar tana akai, musamman yawanci ba maganin da aka fi amfani da shi yau da kullum ba. Irin waɗannan magungunan za su iya idan uwa tana amfani da shi jaririn ta samu cutar jaundice. To amma yawanci za ka ga da likitan da yake kula da cikin nata zai kuma sanar da likitan yara saboda wurin haihuwa a ɗauki matakai. Amma yawanci abincin da take ci ba shi da alaka da abin da zai kawo jaundice na. Ana iya samun jaundice saboda babu isasshen ruwan nono, yaro bai samu abinci ba da sauransu yana iya kawo jaundice. Akwai abubuwa da dama gaske waɗannan na ba da ɗan takaitattun waɗanda dai aka fi gani ne.
To likita a bayaninka ka mun bayanin cewa ita cutar jaundice a lokuta da dama bata cika bayyana ba har sai wato an sallami mahaifiyar da ta haifi jariri kafin idan ta koma gida sai ya bayyana a idansa. To idan har ya bayyana kafin a zo asibiti menene abu na farko, mataki na farko da ya kamata uwa ta ɗauka?
Gaskiyar magana mataki na farko shine na zuwa asibitin nan. Babu wani mataki da ya kamata ta dauka da ya wuce na zuwa asibiti. Da can lokacin da babu matsaloli a asibiti za ka ga an haifi yaro ko da haihuwa ce salin alin da ba matsala ba a sallamar uwa sai bayan kwana biyu. Yana cikin daga dalilan da yasa ba a sallama a lokacin nan. Saboda a samu damar duba yaro a tabbatar ba matsala sannan a sallama. To amma yanzu kasancewar mutane sun yawa asibitocin kuma sun yi kaɗan a wani lokacin ma za ka ga mace tana haihuwa cikin 'yan awowi an sallame ta. To wannan ya sa dalilin da ya sa sai an sallame ta ta tafi gida sannan kuma jaundice nan ya bayyana. Wani lokaci idan tana da tsanani cikin 'yan awowi za ta iya yawan da za ta kawo illa. Shi yasa abin da ya cancanta da an gane to a fara zuwa asibiti a tabbatar da cewa wannan mai illa ce a dau maganin da ya kamata ko kuma ba mai illa ba ce a samu kwanciyar hankali da nasuwa.
A wasu lokutan zaka ga mata sukan ɗauki mataki kamar sa yaro a rana da shan wasu dai magungunan gida ga ita uwar. To shin hakan yana da tasiri ko kuma bai kamata ma a yi hakan ba?
Gaskiyar magana ba shi da tasiri. Bincike da aka yi kamar shekara biyu uku da suka wuce a nan Najeriya ya tabbatar da cewar fitar da yara da ake a rana ba shi da wani tasiri. Hasali ma akan samu matsala saboda yakan sa iyayen su zama ba su je sun nemi magani a lokacin da ya kamata ba har sai an shiga wani hali. Saboda haka ba shi da tasiri. Kuma idan an je asibiti da aka tabbatar da cewar wannan cuta ba wadda take bukatar magani ba ce, to ko ranar ma ba za a ce a sa yaron ba don ba shi da wani tasiri.
To masha Allahu, lokaci kuma yayi halinsa. Duka-duka amnan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Sai a tare mu a mako na gaba dauke da wani sabon shirin inda za mu tattauna ko kuma na ce inda za mu ci gaba da tattaunawa akan ita wannan cuta ta neonatal jaundice kuma tare da Dr. Lawal Tahir. A madadin likita
Dr. Lawal Musa Tahir,
ni Hawwa Umar nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Hawwa Umar, yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanzu haka jami'ansa suna kasar Turkiya suna kokarin su gano ko me ya faru ga wani hamshakin dan jarida ba Amurka wato Jabal Khashoggi, wanda ganin ƙarshen da aka yi mishi shine lokacin da ya kutsa ya shiga karamin ofishin jakadancin Saudiya wanda yake can birnin Istanbul, kuma daga lokacin ba sake jin duriyarsa ba. Hukumomin ƙasar ta Turkiya dai sun ɗauka cewa Khashoggi, wanda gogaggen ɗan jarida ne da ke yawan rubuta jaridar Washington Post sharhi kuma yana yawan sukar wato lamirin yarimar Saudiya Mohammed Salman, watakila ya rasa ransa ne a hannun wasu mutane 15 da gwamnatin Saudiya din ta tura can Istanbul domin su gabaye shi.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku dangane da matsalar wutar lantarki. Wai shin kuna samun wutar lantarki a yankunanku kuwa? Yanzu a madadin abokin aikin nawa babban editanmu Alayyu Mustapha Sokoto, sai Julie Lazarus Gresham wadda ta jagoranci shirin, da injiniyoyinmu guda biyu na yau Thomas da kuma Sidrak. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a wuni lafiya.